Kasancewa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio Alfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Lahar Aminu Fagi
tare da ni Amina Buhari Auna
aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tako abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu amma albarkacin watan Ramadana mun karkata shirin namu musamman ma na ranar juma'a zuwa ga abubuwan da suka shafi watan Ramadan a yau 30 ga watan Afrilu na shekarar 2021 zamu magana ne akan tawakkali
Zara, kin san wato bara jama'a sun shiga tashin hankali kuma an samu karyar arziki da dama sakamakon barkewar annobar COVID-19
gaskiya ne Amina ga kuma tsadar rayuwa don haka a cikin shirin namu na yau mun gayyato malamin da zai yi mana bayani akan falalar hakuri da tawakkali a duk lokacin da muka tsinci kanmu a cikin halin kaka na kai
don haka sai ku gyara zama ku saurari shirin yau da gobe
Masu sauraro yau Malam Dr. Jamil Muhammad Sadis Zaria ne ya amsa gayyatar mu inda zai yi mana ƙarin bayani akan maudu'in namu na yau ba tare da ɓata lokaci ba Malam gare ka
Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magana akan tawakkali ko in ce dogaro ga Allah magana ce mai matukar muhimmanci a rayuwar mu ta zamantakewar mu ta yau da kullun da rayuwar mu ta mu kadai a hidindimin mu na yau da kullun tawakkali wani aiki ne kamar yadda muka sani wanda yake da alaka da zuciya ma'ana zuciya ita take kudirce tawakkali ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da samar da cikakkiyar yarda da miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akan al'amarinsa da yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai bayarwa shine mai kaddarawa abin da ya kaddara faruwarsa duk duniya ba wanda ya isa ya hana abunda kuma bai kaddara ba ba wanda ya isa ya sanya shi ya faru kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda a cikin sa manzala sallallahu ya ba mu labari gaba ɗaya cewa ka sani da a ce al'umma gaba ɗaya za su taru domin su kai ka zuwa ga wani matsayi ko su amfanar da kai wani abin da Allah bai rubuta ba Allah bai kaddara faruwansa gare ka ba to fa mutane ba za su iya kai ka zuwa ga wannan abin da suke so su kai kan ba in dai ba a rubuta ba haka nan kuma da mutanen duniya gaba daya za su hadu a kan su hana mutum kaiwa zuwa ga wani abin da Allah ya rubuta masa ko su yi kokarin hana shi samun wani abin da Allah ya kaddara zai samu to shi ma haka mutane ba za su taba cin nasara ba in dai Allah ya riga ya rubuta wannan hadisi ne mai matakar muhimmanci wajen cire ma dan adam sanya lissafin mutane a cikin rayuwarsa tabbas mutane za su iya zama sanadiyar alkhairi za su iya zama sanadiyar akasin haka sanadiyar rasa wani abu amma ba su ne suke kaddara hakan ba ba su ne suke tasiri na asali na kai tsaye akan samu ko rashin samu ba abinda zai wakana Allah subhanahu wataala ya gama rubutawa sai dai ba abun mamaki din bane ya kasance faruwar abubuwa kuma ya kasance suna da sababba wanda za su iya taimakawa wajen faruwar sa ko rashin faruwar sa a takaice tawakkalin nan da ake magana akai ma'ana dogaro ga Allah subhanahu wataala yana da alaka da yadda zuciyar bawa za ta yadda ta sakankance ta mika wuya cewa Allah subhanahu wataala shi yake kaddara mu mutun alkhairi sannan kuma shine kadai zai iya kare maka duk wani sharri hakanan mutun ya samu yaqini da yarda a cikin zuciyarsa cewa Allah ne kadai zai iya bashi abin da yake so ko kuma zai iya biya masa bukatu dan adam duk inda yake irin ka ne shin yana da bukatunsa yana da damuwarsa yana da raunansa kila ma wanda kake tunani kafi shi duk wani abin da kake tunani cewa zai iya maka ma'ana kafi shi karfin zuciya da wani amma kamancin haka amma da yake dai dan adam kullum ni mutum bai san abu shaidan yana kokarin fisgan zuciyarsa ya sanya masa tunanin wani dan adam a cikin rayuwarsa har wala yau daga cikin ma'anonin tawakkali a cikin al'amuran mu na yau da kullum shine kamar zuciyar bawa za ta rinsuna ne a gaban Allah subhanahu wataala mutum zai kamar da ake cewa zai fawwala al'amarinsa ga Allah sannan ya nuna raunansa ya nuna cewa ya Allah banda dubara banda wani tsari wanda zai sa in samu wani abu ko in kauce ma wata fitina in ba abin da ka taimake ni ka kaddara min ba duka waɗannan ma'anoni ne masu muhimmanci waɗanda suke da alaka da wannan ibada ta zuciya wacce ba da baki ake faɗanta ba kawai ka ce na dogara ga Allah na yarda da hukuncin Allah a'a ya kamata ne ya kasance ya samu wajen zama a cikin zuciyarka aikinka da maganganunka na yau da kullum su kuma sai su tabbatar da haka su tabbatar da cewa lallai zuciyarka ta yarda da abin da Allah ya kaddara saboda muhimmancin tawakkali a rayuwarmu shi yasa zamu ga a cikin littafin Allah subhanahu wataala Qur'ani kenan Allah ya yi ta ambatan tawakkali tare da hada shi da imanin masu imani irin su ala Allahi falyatawakkal almu'minun ma'ana duk wanda yake mai imani na gaskiya to in ya tashi zai dogara za ga baya dogara akan wani in ba Allah subhanahu wataala in muka lura a irin waɗannan ayoyi zamu ga yadda Allah subhanahu wataala ya hada tsakanin ambaton imani ko masu imani da tawakkali wannan ko shakka babu ƴan uwa masu sauraro yana nuna mana ashe akwai alaka tsakanin ƙarfin imanin mutum da kuma ƙarfin dogaransa ga Allah subhanahu wataala kamar ana so a ce da mu daidai gwargwadon imaninka daidai gwargwadon miƙa wuyarka ga Allah da kuma fawwala masa al'amarinka da kuma yarda da cewa shine zai yi ko kuma shine zai hana faruwar wani abu idan mun fahimci wannan zamu gane cewa ashe gina imani nagartacce imani tsaftatacce ashe zai taka muhimmiyar rawa wajen samar da tawakkali a cikin zuciya sannan kuma wannan har wala yana tabbatar mana da cewa duk sanda kaga an samu karancin dogaro ga Allah to alama ce da take nuna cewa lallai imani yayi rauni kuma wanda ya samu kansa a cikin wannan hali yana buƙatar ƙara imaninsa saiti da fuskantar da akalar zuciyarsa zuwa ga kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala dogaron da Allah yake so bayinsa su yi a cikin rayuwar zuciya da bayan haka ɗan goma ku sauraro dogaro ga Allah subhanahu wataala sufa ce daga cikin sufofin bayin Allah na kwarai ma'ana duk inda bayin Allah na kwarai suke zaka ga sun sufanta da wannan sufar su mu ma a matsayin mu na masu sauraro masu son kusantar Allah subhanahu wataala a cikin al'amuran mu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala shine kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala yasa Allah subhanahu wataala ya ba mu labari mutanen annabi Musa alaihi salam lokacin da Musa alaihi salam ya ce da su Allah ya tawakkali in kuntum mu'minin ga Allah ne kadai ya kamata ku dogara in dai da gaske ku masu imani ne imani na gaskiya take anan mutanen annabi Musa suka ce Allah ya tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqawmi zalimin wa najina bi rahmatika min alqawmi alkafirin suka ce tabbas mun dogara ga Allah subhanahu wataala bisa haka ne muke roƙon Allah subhanahu wataala ya tsiratar da mu daga abokan gaban mu ya kare mu daga sharrin su da wannan ne malamai suke cewa ashe kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala yana samar da wata kariya yana samar da wani agaji da taimako daga Allah subhanahu wataala akan duk wani wanda zai kawo maka damuwa a cikin rayuwarka me yasa saboda a takaice kana cewa ne ta sanadiyar dogaranka ga Allah ya Allah banda tsimi banda dabara banda abin da zan iya makaina amma kai ikonka ya kai iko mulkinka ya kai mulki buwayarka ta kai buwaya ba ta da farko ba ta da ƙarshe saboda haka ya Allah ina maida al'amari na zuwa gare ka ya Allah ka bani kariya daga duk wata fitina sannan ka jibinci al'amari na kaga wannan ko shakka babu zai haifar da kusanci na zuci tsakanin bawa da mahaliccinsa sannan kuma zai ba bawa natsuwa da walwalar zuci da yarda da cewa lalle Allah majiroƙon bawansa ne tunda ka kai ma Allah kukanka ka yarda da al'amarinsa to babu shakka ko bajima ko bade Allah subhanahu wataala zai share ma bawansa
sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma Mallam Dr. Jamil Sadis zai kammala wa'azin sa
sannan kuma ɗan uwa masu sauraro wani bangare mai muhimmanci wanda yake da alaka da al'amari na tawakkali shine mu fahimci cewa dogaro ga Allah ko tawakkali ba mataki daya yake ba yana da bangarori daban-daban misali akwai tawakkali ga Allah subhanahu wataala akan abinda ba wanda ya ise maka sai Allah subhanahu wataala a wannan babin ba a so zuciya ta kasance ta ratayu da wani Allah subhanahu wataala saboda yakinin da zuciya take da shi ba wanda zai iya mata wannan sai Allah subhanahu wataala. Wannan yana da alaka da abin da ya shafi arziki ko fitar da mutum daga cikin wani halin kakanika ko wani kunci da mutum yake ciki ko kuma karewar wata matsala da mutum yake ciki ko kuma wani budi ko wani taimako dai da mutum yake sa rai Allah subhanahu wataala ya masa. To wannan babu shakka zuciya bai kamata ta ratu akan wannan Allah subhanahu wataala ba, ya kamata a ce mutum yana da yakini da cewa Allah shi kadai ne mai. Akwai tawakkali da ko kuma bangare na biyu wanda yake da alaka da wa wani abun da kake so ka cimma wani buri na rayuwa wanda wani zai iya zama sanadiya wajen ƙara samun nasara ko taimako bisa yardar Allah. To a wannan babin babu laifi ka nemi taimakon wani, ka nemi agajinsa, amma tare da kudircewa a cikin zuciyarka cewa ba wai shine mai yi ba, Allah subhanahu wa ta'ala dai zai bijiro maka da alkhairi ne ko biyan bukata ta sanadiyar wannan bawa. So wannan da zai taimaka kawai dan sako ne ko jakada ko kuma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara faruwar abu ta sanadiyar shi. Wani bangare mai muhimmanci har wala yau wanda yake da alaka da dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine a cikin rayuwarmu akwai wasu abubuwan da idan muka bar su suna faruwa ko a cikin zuciyarmu ko a cikin al'amuranmu na yau da kullum, to ko shakka babu suna hana zukata su samu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala. Daga cikin irin waɗannan abubuwa shine rashin sanin girman Allah subhanahu wataala, rashin sanin darajarsa, rashin sanin ikonsa da mulkinsa da izzarsa da buwayarsa. Rashin sanin wannan yana sa har mutum ya yi tunanin cewa akwai wani dan adam da zai iya masa wani abu ba Allah subhanahu wataala ba. Shi yasa za mu ga a cikin Allah a cikin littafinsa Alkur'ani mai daraja sau da yawa sai mu ji yana ba mu labari akan sifofinsa, akan sunayensa masu tsarki da daraja, yana mana bayani akan mulkinsa da yadda yake tafiyar da rayuwarmu gaba daya, da yadda ya halicci sama ƙasa duwatsu, yadda yake saukar da ruwa, yadda yake fitar da tsirrai, duka waɗannan abubuwan da Allah yake ambata a littafinsa. Daga cikin dalilan ambatansu shine mu sami yaƙini har cikin biranen zukatanmu cewa lallai Allah subhanahu wataala ya kai yayi shi kadai ne kuma mai yi. Saboda haka duk sanda kake da wata bukata ko kake da wata damuwa, to fuskantar da kokon baranta da tunaninka zuwa ga Allah subhanahu wataala cikin yaƙinin cewa zai share maka hawaye kuma zai jibinci al'amarinka. A lokacin ne zaka ga buɗi na Allah, zaka ga taimakonsa, kuma zaka ga fatahinsa insha Allah. Daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta koma ga Allah subhanahu wataala ta ki samun kyakkyawan dogaro gare shi shine idan zuciya ta harbu da ciwo na nuna isa ko kasaita ko girman kai a can cikin zuciya. Mutum ya riga jin cewa ai shi ya kai wani matsayi na basira ko iya lissafi ko iya tsari a rayuwa, wanda yake ganin dubararsa da experiencesa a rayuwa ko yau da kullun din da ya sani su kadai sun isa ma su kawo masa taimako, su kawo masa agaji a rayuwa. To duk lokacin da mutum ya fara samun irin wannan abun a cikin zuciyarsa, to zai wahala kaga yana samun kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala. Kuma ba a yi sa'a ba ma wannan sai ya zama shine sanadiyar halatarsa, saboda Allah subhanahu wataala yakan bar irin wannan mutum da dabararsa a ga cewa ya ga cewa a ƙarshen al'amari shin zai samu mafita bisa dabarar sa ko ko ba zai samu ba kuma babu shakka duk wanda Allah ya cira hannu akan cikin al'amuran sa ba da za a iya ga albarka shi yasa daga cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiis aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn cewa ya Allah kai ne mai rayi kai ne mai tsayuwa akan al'amuran bayi mai fitar da su daga cikin damuwar su ya Allah ina roƙonka inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ina roƙonka ka gyara mun al'amurana gaba ɗaya ka jibinci al'amarina ya Allah kar ka banni da dubara ta ko da wani tsari na ni kadai ba tare da ka jibinci al'amarina ba to wannan yake nuna mana muhimmancin bawa kada ya dauka dubarar sa da iya tsarin sa su ne za su bashi mafita di yadda kake ganin ka kai wani mataki na wani abu to faruwar abu ko rashin faruwar sa duka yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala daga cikin abubuwan da suke hana zuciya ta samu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala shine idan zuciya ta kasance tara ta yi da wani Allah ma'ana ga wani zai fara wani abu sai tun farkon al'amarin sa kawai ya riga ya sakankance ai tunda da wani ai shikenan ni bai tsata ta gama biya tunda da wani ba zan taba samun matsala ba tunda ga wani kaza ai ni shikenan to abinda nake so mu fahimta anan shine kamar yadda zamu zo mu ji a gaba babu cin karo tsakanin dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da kuma bin wasu hanyoyin da ake ganin za su kai mutum zuwa ga nasara amma ratayuwar zuciya da tunani akan cewa wani tunda ya shiga abu to sam gaba daya komai ba matsala kenan komai zai tafi dari bisa dari ba a san irin wannan ratayuwar ta zuciya akan wani Allah subhanahu wa ta'ala inma wanda zai shigo zai zama dai sanadiya ne zai zama mabudi na kaiwa zuwa ga wannan alkhairin amma ba shine zai aiwatar da shi ba idan mun fahimci wannan mutum zai gane cewa ashe koda wani wanda kake sa ran zai taimake ka a cikin al'amari ya shigo sai ya shigo cikin hidimarka to kana buƙatar ka jajirce wajen roƙon Allah da nuna tsananin buƙatar ka zuwa ga taimakon shi a daidai lokacin da wancan din yake so ya taimake ka sai ya kasance ga wani yana so ya taimake ka amma addu'ar ka da roƙon ka kullun da ƙoƙon baranka yana gaban Allah subhanahu wataala saboda yaqinin da kake da shi cewa shine kadai ne Allah ya sa mu dace bayan haka akwai wata gaba mai muhimmancin ga shi ɗan uwa masu sauraro wannan gabar tana da alaka ne da sakamakon masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala duniya da lahira da kuma albarkar da za su samu ta sanadiyar wannan aiki na zuci mai matukar muhimmanci daga cikin sakayyar da Allah subhanahu wataala yake ma masu kyakkyawan dogaro gare shi shine yana azurta su da samun natsuwar zuci da kwanciyar hankali da yayyewar damuwa duk lokacin da zuciya ta ko zuciyarki ko zuciyarka ta samu yaqini cewa Allah ne kadai mai yin abu Allah kuma mai tausayinka ne mai kaunarka ne Allah mai iso maka da alkhairi ne ta inda baka zato to sai ka ji ka samu natsuwa sai ka ji ka cikin kwanciyar hankali saboda Allah subhanahu wataala shine ya halicce ka kuma ya kanka san kanka da aka samu alkhairi to kuma alkhairin nan da kake roko yana wajen shi to kaga sai ka kwantar da hankalinka ka samu natsuwa wanda kuma zuciyar shi kullun tana nan tana tunanin wane ne zai mun wane ne bai mun ba wane to kullun cikin bimaucewa da damuwa yake Allah kare mu hakanan masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wataala akwai wani ƙarfi na zuci da Allah yake ba su ba wai za su shiga damuwa ba ne ba wai za su yi ta tunani ba ne za su iya shiga damuwa amma a ƙarshen al'amari ko a daidai lokacin da suke cikin damuwar da tun su san tsano da ikon Allah da mulkinsa
sai su ji wani karfi a zuciyarsu sai su tafiyar da kasalar zuci su samu warwarewar damuwarsu da kuncin da suke ciki ta sanadiyar karfin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da suke da shi hakanan in an koma gobe kiyama kuma masu kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai alƙawari da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu cewa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba a fuskokinsu daban suke wajen kyalkyali da haske a ranar tashar kiyama saboda girman tauhidinsu kuma wani abun sha'awa ga mai kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine za ka yi dogaron ka samu lada koda baka samu biyan bukata ba duk sanda mutum ya dogara ga Allah ibada yake yi to wannan ma a karan kanshi in muka kalla ai babban alkhairi ne sannan kuma a ƙarshen al'amari abinda Allah ya rubuta ya faru in ka samu biyan bukata sai ya zama mutum ya samu riba biyu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa da a ce mutane suna kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da sun ga abun mamaki ta yadda Allah zai rika isar musu da alkhairi ya rika yayi musu damuwa sai da yadda suke tunani kamar yadda Allah yake azurta tsuntsaye idan sun fito daga shirkarsu da safiya ba su da abinci cikinsu a tame amma da yardar Allah rana ba za ta faɗi ba sai sun koshi su koma cikin walwala da nasuwa wani bangare mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mu ambata shine mu fahimci cewa babu cin karo jama'a tsakanin kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da bin hanyoyin samun nasara ina so in ci jarabawa to bazan ce na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya bani nasara ko in ta addu'a ba a'a sai na bi hanyoyin da ake bi in na fi hanyoyin to daga nan sai in dogara ga Allah Allah ne zai bani nasara ba wai dan kokarin karatun da nayi ba ina kasuwanci ina so in samu wani abu na arziki ko na kuɗi to in tashi in nemi hanyoyin da za su da cikin taimakon Allah zan yi hada zan yi hudda na kasuwanci to daga nan kuma abinda Allah ya kaddara sai ya biyo baya za mu fahimci wannan daga hadisin daya daga cikin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ana sallah sai ya bar taguwarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa qilha wa tawakkal bai daure taguwar ba yace ya dogara ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a abinda ya kamata kai shine ka daure ta ma'ana kai ruko da sababin da za ka kare dabbar ka daga bacewa sannan bayan nan sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wani bangare har wala yau mai matakar muhimmancin gaske yan uwa shine mu gane cewa duk sanda muka samu kanmu a cikin kunci muka samu kanmu a cikin matsaloli na rayuwa ko na zamantakewa wata da ita da mijinta ne wata ita da iyayenta wani da shi da ƴaƴan shi wani da shi da makoda abubuwa dai na rayuwa matsalolin da ba a rasa ko akan aikinka ko akan kasuwancinka ko akan iyalanka ka gane dai a matakin farko a rayuwar nan ba kai kadai ne kake da matsala ba mutane bandir duk suna nan kowa da matsalar su wallahi wani ma in ya faɗa maka matsalar shi sai ka ji kai ashe ba ka da matsala so ka gane cewa ba kai ne kadai kake cikin damuwa ba saboda sanin wannan yana taimaka wa mutum wajen rage raɗaɗi na damuwa abu na biyu mai muhimmanci shine mu fahimci cewa damuwa da mutum yake shiga ba wai yana nuna cewa bai da tawakkali bane a'a sai dai idan aka bar damuwar ta hana mutum hararo kyakkyawan dogaro ga Allah ta hana mutum roƙon Allah Allah ya bashi mafita to irin wannan damuwar ba a so amma jin zuciyarka ka ji cewa ba ka jin daɗi kaza ya ɓata maka rai a matsayinka na ɗan adam kai ba dutse ba ne kana da feelings ɗinka kana da abin da kake ji jiki da jini ko jiki da hanta dole ka ji wani abu ba daɗi amma kar ka bari wannan damuwar da kuncin sa kadan na zuciyarka sa hana ka sakat sa hana ka kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala shi yasa kullun ake so mu riga kyautata ma Allah zato mu yadda cewa da yardar Allah Allah subhanahu wataala zai ba mu mafita duk wanda Allah ya jidince al'amarin sa babu shi babu matsala babu shi babu tabewa Allah ya sa mu dace Allah ya azurta mu da kyakkyawan dogaro gare shi ya jidince al'amarin mu wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi
to man saurare baki daya da haka muka kawo karshen jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati dan haka anan ne zamu dafa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su mamma abokiyar aiki na da tafiya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan Berlin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya kuma a hutun ƙarshen mako lafiya yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari